This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau Laraba 18/13 ga watan Nuwamban shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce ta fara fatattakar sabon kungiyar ta'addancin nan ta Lakurawa. Akan haka ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan waɗanne matakai ne ya kamata hukumomi su ɗauka wajen daƙile ɓullar sabbin ƙungiyoyi masu kai hare-hare. Kamar kullum lambar mu ita ce 2020980650. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na ƙasa na Sulemu Muni Barma, wanda a yau shirin ya amshi baƙuncin mai ƙirƙirin kayayyakin fata da kuma ba da horo a kan wannan fanni a Najeriya. Haka ma a Ghana, nakasassu sun duƙufa da irin waɗannan yunkuri na ba da gudunmuwa da za ta ciyar da al'umma gaba. To amma kafin nan, ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Laraba, zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sake yi ma birnin Washington DC shiga irin ta wanda ya nasara, sannan ya miƙe zuwa fadar White House a karon farko cikin shekaru hudu don ganawa da shugaba mai barin gado Joe Biden. Biden ya gayyaci Trump a wannan ziyara ta al'ada, wanda ke nuni da yadda za a miƙa mulki ranar 20 ga watan Janairu salin alan a tsarin demokradiyyar Amurka tsakanin shugaba mai barin gado da kuma shugaba mai jiran gado. Mutanen biyu waɗanda suka zauna gaban wutar ɗumama ɗaki a zauren Oval Office sun yi musayar kalaman fatan alheri. Ina hankorin miƙa mulki salin alin, kuma muna fatan tattaunawa kan wasu daga cikin matakan a yau ɗin nan, a cewar Biden. Sai Trump ya ansa da cewa, na gode sosai, siyasa aba ce mai wahala, kuma a lokuta da dama sai ka ga ta magaji kyautatawa, a wasu lokutan kuma sai ka ga bata gaji kyautatawa ba. Bari a yi cikin matuƙar kwanciyar hankali, kuma ina mai matuƙar yabawa da haka, Joe, na gode, a cewar Trump. Tunda ƙaruwar farashin kaya da kuma aika-aikar 'yan tawaye babu ƙaƙƙautawa ya sa mutanen jihar Borno a arewa su gabashin Najeriya wahala wajen ciyar da iyalansu. Sannan kuma bayan da wata madatsar ruwa ta fashe a watan Satumba, har aka samu ambaliya a headquarter jihar da kewaye, mutane da dama sun rasa nayi. Yanzu layi suke yi ana ba su tallafi a sansanoni, musamman ma waɗanda suka rasa matsugunansu sanadiyar faɗa tsakanin 'yan Boko Haram da sojoji. A duk lokacin da tallafin ya ƙare, sai su shiga neman wasu ƙananan ayyuka a gonakin wuraren, duk da kasadar kisa ko faɗe daga 'yan bandiga. Yanzu ba na ma iya ci gaba da kuka, na gaji, a cewar Indo Usman, wata wadda ta yi ta ƙoƙarin sake yunƙurin farfaɗowa a Maiduguri headquarter jihar ta wajen kiwon dabbobi don sayarwa lokacin bukukuwan sallah, bayan da ta shafe shekara da shekaru tana tserewa ma hare-haren 'yan tawaye a ƙauyukan jihar ta Borno. Mutane shida sun mutu a wani hari da Isra'ila ta kai kudancin birnin Beirut a yau ɗinnan Laraba. Sannan rundunar sojin Isra'ilar ta sake gargaɗin mutanen da ke bayan gari a kudancin birnin da su tashi. Ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wasu mutanen kuma 15 sun samu raunuka a harin saman, wanda ya biyo bayan wani mummunan lugudan wuta da Isra'ila ta yi jiya Talata. Rundunar tsaron Isra'ila ta faɗi ta kafar Telegram cewa harin da aka kai a tsawon daren ya biyo bayan wasu bayanan sirri kan wuraren boye makaman Hezbollah da kuma cibiyoyin bayar da umarnin da ke da hiya wata muhimmiyar tungar Hezbollah a Beirut. Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka kan Kyiv babban birnin Ukraine da dare, ta yadda mazauna birnin suka yi ta fakewa a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa na tasoshin jirgin ƙasa na tsawon sa'o'i. Sarhi Popkov, shugaban rundunar sojin birnin Kyiv, ya ce sojojin Ukraine sun tarwatsa makamai masu linzami da jirage marasa matuka da dama. An gano cewa Rasha ta yi amfani da nau'ukan makamai wajen 96 ciki har da makaman kakkaɓo jiragen sama da makamai masu fuka-fiki da masu da wasu jiragen yaƙi suka cillo su da makami mai linzami samfurin Iskandar M da jirage marasa matuka samfurin Shahid, a cewar rundunar sojin Ukraine ta kafar Facebook a yau dinnan Alhamis. A ƙarshe, sojojin Amurka sun kaddamar da wasu har-hare jiya talata a Siriya kan wasu wurare na wata ƙungiya mai samun goyon bayan Iran, a cewar rundunar sojin Amurka, inda wata cibiyar bibiyar yaƙi kuma ke cewa har-haren sun yi ajalin mayaƙa wajen 5.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, rundunar sojin Najeriya ta ce ta fara fatattakar sabuwar 'yan kungiyar ta'addancin nan ta Lakurawa, kamar yadda gwamnatin jihar Kebbi ta tabbatar da hakan, yayin da masu bibiyar sha'adin tsaro ke cewa lallai fa sai an yi da gaske a wannan yakin. Ga dai rahoton Hassan Maina Kaina daga birnin tarayya Abuja.
Tun dai bayan bayyanar aika-aikar sabuwar kungiyar 'yan ta'addan nan ta Lakurawa a jihohin Sokoto da Kebbi, musamman bayan bautar da kuma aza dokoki iri-iri da suke yi a yankunan da maharin da a farkon wannan mako suka kai a jihar Kebbi, inda suka hallaka wasu mutane. Yanzu dai rundunar sojojin Najeriya ta afka musu gadan-gadan.
The Lakurawas, we're finding them, we're flushing them out. They are affiliated to ISIS in the Sahelian region.
Daraktan sashen tattara bayanai ne da kwatar rundunar tsaron Najeriya, Manjo General Edward Buba, sun gano inda 'yan ta'addan suke, suna kuma fatattakar su. Yana mai cewar dama ba 'yan Najeriya ba ne, masu ikirarin jihadi ne da suka shigo daga yankin Sahel, musamman Mali da Niger.
Winning this war clearly without the support of the people is impossible. So I...
General Edward Buba ya kara da cewar samun nasara a wannan yaƙi da Lakurawa ba tare da cikakken haɗin kai da goyon bayan al'ummar yankin ba abu ne mai yiwuwa ba. A saboda haka ya nemi jama'a su mara musu baya. Tuni dai mai baiwa gwamnan jihar Kebbi shawara kan harkokin sadarwa, Abdullahi Idris Zuru, ya tabbatarwa muryar Amurka cewar tuni sojojin Najeriya sun isa jihar Kebbi.
So alhamdulillahi sun shigo, amma akwai aiki ja. Aikin ja mai girma gwamna Kwamar Nasiru Kaura ba yankin Argungude yake son aikin ya tsaya ba. Duk yankin nan da yake da iyaka da jihar Sokoto, kabi irin ta ƙasar arewa da Tilli da wannan yankin, duk ya ce a tabbatar da kowane shigowa da fita, ba wai an tare mutanen ba, duk inda aka ji motsin su amika. Shi abin da yake so, a wayi gari ba su samu mafaka cikin jihar Kebbi ba, ba su samu tunanin shiga kowane ƙauye ko gari na jihar Kebbi ba.
Na tuntuɓi mai bibiyar al'amuran tsaro a yankunan, Basharu Altine Guyawa Isa, ko menene abin yi don kawo ƙarshen aika-aikar ta Lakurawa?
Kawo ƙarshen wannan aika-aika na Lakurawa shine a diran musu da sama da ƙasa duka ƴan faɗa da su, tun daga wannan fadama ta ainihin iyaka da Benzi da Argungu har zuwa Kanjiwo har zuwa Augi, kai har abun da ya kai kakwaton ƙarfe babu inda waɗannan Lakurawan ba su mamaye ba, kuma suna nan suna ci gaba da ayyukansu. Ba shiri ba ne na ɗaya rana suka yi, kuma suna da miyagun makamai, suna da na'urori waɗanda suka tayarwa su yi musu leƙen asiri, suna da kuɗaɗe waɗanda suka taho da su domin al'umma cikin talauci take ana iya yaƙanta da su. Ana son a yi sake waɗannan Lakurawan gaba ɗaya su ɓullo wannan yankin na Sokoto, su cika ainihin wannan karkara ta yammacin Sokoto ta yadda za su hana jihar Kebbi har zuwa Niger har zuwa Sokoton ainihin zaman lahiya.
Ganin dai yadda kalubalen tsaron ke ci gaba da bazuwa sassa daban-daban na Najeriya, ko ajiya sai da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya nemi mahukuntan Najeriya da suke amfani da fasahar zamani domin shawo kan wannan babbar matsala mai girma. To sai dai kuma jami'an tsaro a kasar na kokawa dangane da yadda manyan kasashen duniya ke gaza saidawa Najeriya sabbin fasahar zamani domin tunkarar kalubalen tsaron, kamar yadda babban hafsan hafsoshin tsaron kasar General Christopher Musa ke bayyana wa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka a wata hira da suka yi kwanakin baya.
Akwai abubuwan da yake kamata mu zamu yi amfani mu nemo inda suke. Muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga waje. Akwai kasashe da yawa da ke kuma start takun kuma suna hana mu samun waɗannan abubuwa, so kuma yana affecting din aikin da muke yi.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai gabatar mana da shirin mu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A wannan mako shirin ya samu bakuncin wani mai kere-keren kayayyakin fata kuma mai bada horo a wannan fanni a Najeriya.
Ni ina yin takalmi ne da jaka da kuma belt da kuma wallet. Dukan ina yi takalmin maza da na mata da na 'yan siyasa da duk wasu nau'i da inda takalmi ne da dan adam ke sawa ina yi, har da wanda sarakuna suke sawa dukan ina yi.
A kasar Ghana ma da kasassu sun dukufa da irin wannan yunkuri na bada gudunmuwar da za ta ciyar da al'umma gaba.
Aikin takalmi ne, Allah ya yarda kuma na gama aikin har na koyar da wayansu ma su ma sun iya sun barori na su ma suna yin nasu daban.
Sannan a hankali masu bukata ta musamman na kara fahimtar amfanin karatu ko sana'o'in dogaro da kai. Sabanin yadda a shekarun baya akasari ake daukan bara tamkar wata sana'a a jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabasin Najeriya, wani wanda cutar polio ta shafi kafarsa guda ya rungumi aikin fata domin samun abin rufin asiri. Hasali bakon shirin na bada horo a ayyukan kere-keren kayayyakin fata kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsa da wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba.
Sunana Ibrahim Idris Kotifa, Secretary General na kungiyar masu bukata ta musamman reshen guragu na jihar Adamawa, kuma master trainer da ke koyawa nakasassu da kuma masu lafiya sana'a takalmi da kuma jaka da bel.
Har ma da masu lafiya. To yanzu secretary, kuma shekara nawa kai kana gudanar da wannan koyar da sana'ar hannu da masu bukata ta musamman da ma masu lafiya gaba daya?
Alhamdulillah, ina koyar da wannan aiki sama da shekara 17. Na koyi wannan aiki kuma ina koyarwa tun wancan lokacin har zuwa yanzu nake wannan aiki.
Wannan lalura da ka tsinci kanka a ciki da shi aka haife ka ne ko dai ya lamarin ya kasance?
To ba zan ce da shi aka haife ni ba, a lokacin ake gaya mun cewa ina dan shekara 2-3 da suke namanta, na dan yi wani rashin lafiya da wata cuta ta shan inna ake fada ko polio ko. To ita ce ta kama ni, wanda a wancan lokacin ina ga abun bata son allura da sauransu, kuma an kai ni asibiti jikina ke zafi ina kuka. Aka je aka mun allura, to tun wancan lokaci kafa na sai sake da dai na dan fara tafiya ina wasa, daga baya nazo na kwanta ba tashi, to kafa kuma sai ta daina amfani sai jawuwa kawai. To daga nan ne na tsinci kaina a wannan hali na rashin kafa har izuwa wannan lokaci.
To menene matakin karatu misali?
Alhamdulillah, matakin karatu na gaskiya ban yi wani karatu mai zurfi ba, illa secondary na tsaya, sai kuma na dukufa wajen sana'a da nake yi.
Kamar wani sana'a kake yi?
Ni ina yin takalmi ne da jaka da kuma belt da kuma wallet. Dukan ina yi takalmin maza da na mata da na 'yan siyasa da duk wasu nau'i da inda takalmi ne da dan adam ke sawa ina yi, har da wanda sarakuna suke sawa duka ina yi.
Irin wannan taka sarauta da
duka ina yin su, irin taka saraka idan ma so kake a rubuta ma suna ko wani title na sarautan ka duka akai ina yi.
Wannan shekaru da ka dauka ba ka ce mana kaga shekara 16 zuwa 17 kana gudanar da wannan sana'a, za ka yi daukan mana bayani ko a takaice yawan mutane da ka koyar musu wannan sana'a?
Ba zan iya takaita ko kuma kayyade adadin mutanen da na koya wa aiki ba, sai dai waɗanda suka san cewa lallai na koya musu aiki idan suna jinawar yanzu haka za su iya gane lallai wannan malamin mu ne ya taɓa koya mana aiki. Sai dai kawai kirga adadin shekaru da na ɗauka wani lokaci ina koyarwa, kamar a 2008 NDE wato National Director of Employment sun taɓa ɗauka na koya wa wasu mata kusan 20 aiki a secondary school na Dobeli. Shekara mai zuwa din kuma an taɓa tura ni zuwa Godubawa, shi ma na koya wa mata da mata masu zaman kansu sana'a na takalmi.
To daga Najeriya bari mu je Kumasi a kasar Ghana, inda wani mai bukata ta musamman ke hada aikin kera takalmi da wasan kwallon kwando na guragu wato basketball. Abdul Gafar Gurgu, wanda ke alfahari da wannan sana'a, ya bayyana wa Hamza Adam cewa kofar shagonsa na nan buɗe domin mutanen da ke fatan koyon kere-keren takalma.
Sunana Abdul Gafar Husaini. To yanda aka yi wanga ciwo na kasa ya same ni, wani ciwo ne da ake kiran shi polio, shi ya same ni aka min alura. To da muka zo gida na rasa yanda zan yi in tsaya, shi sa wannan ciwo ya same ni. Ina shekara 7 ciwon ya same ni. Data man ban fara zuwa makaranta ba, da na kai shekara 10 zuwa na fara zuwa makaranta. Kuma daga makarantar ina dai zuwa makaranta, ina zuwa na kuma bar zuwa makarantar na fara bara.
Me yasa ka bar zuwa makaranta?
Kasan financial abin nan.
Ma'ana kana da matsala kenan na rashin kuɗi ko?
Haka ne. Shi na bar zuwa makarantar kawai. Ina zuwa bara. Daga baya na kuma koma makaranta. Ina zuwa makaranta ina koyo aiki.
Me yasa ka daina aikin baran? Ka koma makaranta kuma ka kama sana'a?
Abin da yasa na bar aikin barace-barace, saboda bara ba aiki bane. In kana bara, wanda ke bara duka zuciyar shi ya mutu. Saboda yanda ake ba almajiri sadaka ma ba haka Allah ya ce a ba almajiri sadaka ba. Don wani nanan zai baka sadaka shi wulga maka, wani kuma nanan yanda zai yi ma ya baka sadaka, wani mugun sadaka duka ana bayarwa.
Kai ina son ka kokuwa ka muna ƙarin bayani kan abin da ya cika da kai yayi sanadin ficewanka daga titi.
Abinda ya bar ni na bar bara, wani ne ya kamin wani sadaka. Sadakan nan ababa da yawa na ciki, akwai alura, akwai nama, kai akwai ababa da yawa, ban yangwada maka. Shi sa na barbaran.
Shi sa da ka barbaran ka isa makaranta, ka kuma koyi sana'an hannu. Daga wurin fa kai ka kammala makarantan, sana'an hannun kuma ya ka kasance daga ciki?
Makarantan dai to na yi iya gurgudun wanda zan iya, saboda ka san in ka kai wani lokaci in baka da financial abin na muscles dole ka bar karatun ka dan. Amma aikin dai na continue ina yi har na iya aikin.
Shi wani aiki?
Aikin takalmi nake in Allah ya yarda, kuma na gama aikin har na koyar da wayansu ma guda uku, ma su ma sun iya sun bar wuri na, su ma suna yin nasu daban.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakin shirin da wakilan muryar Amurka Hamza Adam a Ghana da Salisu Muhammad Garba a Najeriya, sai producer Julie Lesus Grisham, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Kuma da lakai da Suleiman Muni Barma ka bai dauka ji a baya a rahoton mu da Hassan Mai da kai ne aiko wani cewa wato rududan sojin Najeriya ta fara fatattakan ƴan kungiyar nan, wato sabuwar kungiyar nan ta ƴan ta'adda Lakurawa. To akan haka ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, waɗanne matakai ne ya kamata mahukunta su dauka wajen daƙile bullar sabbin kungiyoyi masu kai hare-hare? Lambar mu 202-980-6850. To mun samu kira daga birnin tarayya Abuja. Wani ne daga Abuja? Wani ne daga Abuja? ina jin murar shi mutum na awe daga Abuja, bar mu je jihar Nasarawa. Ni ne a Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barallah, tare da babawo mai agogo ne nan cikin garin gidata.
To bismillah babawo.
Alhamdulillah, na ji wannan bayanin na ku fa ina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gashi Boko Haram ba ta gama ba wata kungiya ta zo ta shigo mana yanzu. To yau dai babban mafitan mu anan shine dan Allah dan Annabi shugabannin mu su yi hakuri kar su ne da wannan abu ya fa zama mana siyasa kamar wannan na shi Boko Haram. Ka irin wannan amari in ya riga shigo to kar a tsaya wasa. Saboda kaga wayannan mutane kullum suna yaduwa ne. In aka ce maka ko suna yaduwa kaga za su mamaye jihohi. Muna kira ga shiga shugabannin mu su ne kodi ke fa hannu dan girman Allah su fa ta mana akan wannan.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Katagum. Wane ne a Katagum? Assalamu alaikum. Wa muka samu daga Katagum?
Mustafa Umar daga Katagum.
To Malam Murtala Umar, bismillah, duniya na sarrinka.
Mustafa.
Oh Mustafa.
Mustafa.
Mustafa to bismillah rakai.
Mustafa Makeri. Yawa to bayani na akan lakurawa gaskiyar magana mutane ne wanda sai an musu da gaske. Idan ba a musu da gaske ba abin da ya kai da Boko Haram ya kai da ƴan bandits. Ba za mu ci tsoron abin zai iya kaiwa ga haka, amma idan gwamnati ta miƙe ta tashi ta ba da shimma, sojojin Najeriya mutane ne wanda suke da ƙarfi, suke da wazo a duniya kaf, ana yabansu. Amma dai gaskiyar magana ya kamata ita hukumar tsaro ta Najeriya ta ba da muhimmanci, ta ba da ƙoƙari kar abin wankin hula ya kai mu gari. Wannan shi ne ra'ayi ne akan lakurawa. Allah ya mai
magana lakurawa. Amin sun mamin, mun gode. Bari mu kada zuwa Zamfara. Wane ne a jihar Zamfara? Wake wane ne a Zamfara? Wane ne a jihar Zamfara? To ina jin mallan nan Zamfara a kolayi ne ya katse. Yawa har yau dai bari mu koma Nasarawa. Wane ne a Nasara? Na'am. Na'am, wane ne daga Nasara?
To assalamu alaikum, sunana Shafa ne, katin magadi ɗan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Baba Yakubu barka da aiki.
Bismillah Shafa ne, barka da.
Baba Yakubu, gaskiya ya kamata a ce shugabannin security in Najeriya a ce suna da bayanai na sirri wanda duk wani abun da zai shigo ƙasar nan ba ma sai an sun ji daga bakin wani ba, su a ce sun gani ma tun kafin ta shigo. Kuma wannan waɗannan mutanen nan an riga an san da zuwan su. Gaskiyar magana shine in gwamnatin Najeriya za ta tashi a tsaye da security, ta ba security goyon baya su tsare mana iyakokinmu na shigo ƙasar nan namu Najeriya, ya kamata su tashi tsaye su yi kamar suna yi. Gaskiyar magana, don mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasar namu Najeriya.
To mun gode Shafa ne, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna? Wane ne a Kaduna? A'a, malam na Kaduna ka jama'a kuma na afuwa, ban sani ba ko akwai matsala ce ta na'ura, amma dai da alamar layi ne ba kyau. Kada ku manta, za ku kira ne ku ba mu ra'ayinku akan waɗanne matakai ne kamata wato mahukunta su ɗauka domin daƙile ƙungiyoyi ko kuma ɓullan ƙungiyoyi kamar irin su lakurawa da suke kai hare-hare akan al'umma. To bari mu je jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
Assalamu
alaikum. Assalam.
Alamma ya ba ka cikin yaro kwara na mu da Zamfara.
Oh to daga Zamfara, bismillah.
Allah ya ganin gaskiya wannan kungiya gaskiya kamata gwamnatin Najeriya ta yi tsayi. Domin cewa an dage lauro su kungiyoyi wadda ya zamba kungiya ce wadda za ta ba al'umma zaman lafiya ba. a gaskiya munan ba shirya ne ga ce da gaskiya Allah yin gaskiya gwamnatin jihar ce tana kokari ya tsaya kokari mutuka duba ga yadda idan an gaji ballo wani abu haka ga ana kai kawo domin ganin an gyara wannan matsala to muna kuma ku fatan alheri da fatan
to amma ai wato mahukunta sun ce suna bukatan gudunmuwan al'umma ku kuma menene gudunmuwan da za ku bayar don ba da labari irin waɗannan kungiyoyi idan kun gan su kusa da ku
to ala irin gaskiya jama'a gaskiya muna kira ga jama'a idan an ga wata kungiya ko kuma an ga abin da ba a dare shi ba kamata yayi a kai ga hukuma ko kuma a kai ga wani hakimi ko kuma nungwa mai kusur min ganin cewa ba a yi masa matsala ba su wani irin abubuwa suke waruwa zamfara da sauran yoyin Najeriya gaskiya muna fatan alheri da fatan alheri da wata guda shiga ta yawon ya baka yakin yalo ko wani fuska
to mun goje malam Armin Ya'u da wannan ra'ayi da ka bamu to bari mu duba ko kuma muna da wani layi kada ku manta kamar yadda kuka sani lambar da muke amfani da ita 202-980-6850 in kun kira sai ku ba da ra'ayinku akan wani irin matakai kuke gani ya kamata mahukunta a Najeriya su dauka domin dakile bullar kungiyoyi na ta'addanci da suke kai hare-hare to bari mu je jihar Neja wane ne a Neja
kuna tare da Ibrahim ne wanke mu da a garin Legode a kimba jihar Neja
to malam Ibrahim bismillah duniya na saurinka
to a hakikanin gaskiya sunan shugabanninmu na Najeriya baki ɗaya musamman na arewacin Najeriya yana da kyau su sa wani abu a rayuwarsu wanda yake a nan zuwa gaba ko kuma bayanmu mu rika suna su da alkhairi ba aminci tunda suka guma mana arewacin Najeriya gaba ɗayanta ba abin da ya kamata su kenan su rika suna nuna cewa nan zuwa gaba za su rika suna su da alkhairi kamar da na baya suka yi abin da muke kira gare su ke
to mun gode kwarai da gaske malam Ibrahim da kiranka kuma muka zo karshen kiranmu ba da la yanzu ko ga Ibrahim ka Almasi Garba da takaitattun labaran duniya
to yau Laraba zababban shugaban Amurka Donald Trump ya sake yi ma birnin Washington DC shiga irin ta wanda ya nasara sannan ya miƙe zuwa fadar White House a karan farko cikin shekaru hudu don ganawa da shugaba mai barin gado Joe Biden Biden ne ya gayyaci Trump a wannan ziyara ta al'ada wadda ke nuni da yadda za a miƙa mulki ranar 20 ga watan Janairu Salim Allen a tsarin demokradiyyar Amurka tsakanin shugaba mai barin gado da kuma shugaba mai jiran gado mutanen biyu waɗanda suka zauna gaban wutar dumama ɗaki a zauren Oval Office sun yi musayar kalaman fatan alheri tun dama karuwar farashin kaya da kuma aika-aikar 'yan tawaye babu ƙaƙƙautawa ya sa mutanen jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya wahala wajen ciyar da iyalansu sannan kuma bayan da wata madatsar ruwa ta fashe a watan Satumba har aka samu ambaliya a headquarter jihar da kewaye mutane da dama sun rasa dai yanzu layi suke yi ana ba su tallafi a sansanoni musamman ma waɗanda suka rasa batsugunansu sanadiyar faɗa tsakanin 'yan boko haram da sojoji
to masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jisalin Mekonen wanda ya shine ya haɗa ya kuma ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Kal. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nike sallama da ku. Ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Wassalamu.